نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لغا لكينا نشكين غلم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشينا الهمس يوم من شاء أكو قوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت آيات لديه دود أربعين دأكو وانا كميك دي دي شاء هدو قوت هدو ميلادية تدبو بيو دا أشير النبي أولا مجلسين مكي تفسير القرآن ميقرمة وانا منا تكين تفسير سورة الحج دبا مقشي ما آيات تشاء أكو نعم kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya bita shin ya halatta mutum ya rika ji a cikin zuciyarsa ya rika jin komarsa a cikin zuciyarsa har ma yana fadawa wasu mutanen cewa kafin mutum ya mutu ya san makomarsa. Tambayar dai bata fito sosai ba, amma dai abinda nake fahimta daga tambayar yana so ya ce mutum yana iya sanin makomarsa har ma ya riga gaya mutane shi ga makomarsa, ce shi dan aljanna ne ko shi ya ce dan wuta ne. Mutum baya sanin makomarsa sai dai ya yi kyakkyawan fata kamar yadda musulunci ya koyar da mu kullum mu riƙa addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Ubangijinmu, kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu, ka ba mu rahama daga wajenka domin kai ne mai yawan kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda ba wa kullum ya rika roƙon Ubangiji subhanahu wataala sabati, wato tabbata da tsayawa daram akan addinin Allah har Allah ya karɓi ransa. Amma zukata a hannun Ubangiji suke, shi yake zuya su yadda ya ga dama. Don haka muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zukatanmu akan addininsa. Wannan kuma yana tambayar cewa hukuncin auren da aka yi saki biyu da baki, amma na ukun kuma a takarda. To babu bambanci da yin saki a takarda ko da baki, duk saki indai har wanda yake da sakin a hannunsa ya ce ya yi sakin shikenan ya tabbata, ko ya faɗa da baki ya rubuta, ko ya faɗa bai rubuta ba, ko ya rubuta bai faɗa ba, duka idan dai har ya nufi saki to saki ya tabbata. Saboda shi saki ba wai sharadi sai an rubuta shi yake tabbata ba, da zarar mutum ya furta ya saki matarsa shikenan ta saku. Wannan rubutawa wata shaida ce kuma don kada a samu jayayya a gaba, amma wai ba rubutawa ba ce take tabbatar da saki, in ba a rubuta ba a ce ba a sakin bai yi ba. Saboda haka ya sake ta sau biyu da baka ya sake ta na uku a rubuce, ya yi saki uku kenan. Menene hukuncin musulmin da yake munana wa ɗan uwansa zato? Babu kyau munana wa ɗan uwa zato. Dan uwanka wani bangare ne naka, idan ba za ka munana wa kanka zato ba, to haka nan ake buƙatar kanka munana wa dan uwanka zato. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Annabi ya ce mu'mini da mu'mini kamar gini ne da sashin sa yana ƙarfafa sashi, wato yana ƙara ƙarfi ne da sashi. النبي صلى الله عليه وسلم إنا كمثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال مؤمني وجن توسين جوننسو دا قونر جوننسو دا سن جوننسو كمر جكي ليني واند إدن وتقبع تكامو دا چيو سوران جكي قبع دي سيئ لوزا زبي دلش مجي سوراك مؤمني أبو ليني جكي ليني sauraka baya kyau baya da kyau ka rika muna nawa dan uwan ka zato in ma ka ji wani abu wanda aka fada akan sa ba mai kyau ba to yi kokari ka bashi uzuri ka bawa abin kyakkyawar fassara ta yadda zaka kubutar da shi. Allah yana cewa walaula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan وقالوا هذا إفك مبين ميهانا لوكا چند سوكا جي وانا اللاباري مالا دائني مالا كيو مؤمني مزا دا مؤمني ماتا سنجي وكاونا سزتن زتن الخيري كاقا سي الله چي زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم دا سنجي وكان سكي كاونا زتو سچي وانا أبن كرياني وهاكا اكي سو ka zanto mai kyautatawa ɗan uwanka zato in ka ji wata magana daga bakin sa in tana da kyakkyawar ma'ana da zaka bata to kai kokari ka bata wannan kyakkyawar ma'ana dan ka kubutar da shi ba har kullun ka rika yi wa maganganun ɗan uwanka mummunar fassara ba dan ka same shi da laifi wannan baya da kyau ba kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith ko guji zato zato shi yafi shine mafi wato zancen da yafi zama ƙarya wato yanzu kana daukan zato yanzu nan zaka yi ta kama ƙarya baka sani ba kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami
a'udhu billahi minash shaitanir rajim yad'u laman dharruhu aqrabu min نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
muna kan wannan ayoyi guda biyu wadanda Allah subhanahu wataala yake kara sifanta mutumin da yake bautawa Allah akan gaba wanda yake raba kafa yake tararrabi game da bautar Allah bai tsaya ya nutsar da zuciyarsa guri guda ba wajen bautawa Allah yana bautawa Allah ne yana sa ran in ya ga da kyau shikenan ya ci gaba in kuma ya ga wani abu wanda bai masa dadi ba to ya ja da baya. Allah subhanahu wataala ya ce shi wannan kafiri da yake irin wannan kafirci ko munafiki da yake wannan munafici yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana kiran wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba labisal maula wa labisal ashir Allah ce tir da wannan aboki tir da wannan mataimaki kuma lalle tir da wannan aboki. Allah ce yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'i yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'i yana kiran wanda cutar wasa tafi kusa akan amfanar wasa to anan ne muka tsaya. Ubangiji subhanahu wataala yana maganar cewa a ayar farko ya kore cewa wanda abu da suke bautawa ko yake bautawa ba zai amfane shi ba zai cutar da shi ba ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u ba zai cutar da shi ba kuma zai amfanar da shi ba zalika huwa dalalul bayyin Allah ce wannan shine bata mai nisa sanan ubangiji sai ya sake cewa yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i yana bauta ma wanda cutarwarsa ta fi amfanarwarsa kusanci. To kaga a farko kamar an nuna ba zai amfanar ba kwata-kwata, a kuma aya ta biyu kamar an tabbatar da cewa yana cutarwa yana amfanarwa amma cutar ta fi kusa akan amfanarwar. To shi ne muke maganar abubuwan da malamai suka faɗa dangane da bayanin ma'anonin duka ayoyin guda biyu, inda muka tsaya akan maganar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Ibn Taymiyyah yake magana akan wannan gaba, yad'u abin yad'u ma la yadur yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, yana bauta ma wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa wannan korewa ne Allah subhanahu wataala yake yi ga dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba, cewa bai mallaki amfani ba, bai mallaki cutarwa ba, kowane abu da ake bauta ba Allah ba. Yace wanda ya kunshi dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba, sawa'un mala'ika ne ko mutum ne ko aljan ko taurari ko gumaka, dukkaninsu. Ubangiji yace dukkan wani abu da za a bautawa ba zai amfanar da mai bauta masa ba, ba zai kuma cutar da shi ba. Yace fa inna ma si wallah la yamliku li nafsihi wa la li ghayrihi darran wa la naf'an, duk wani ba wanda ba Allah ba bai mallakar wa kansa cutarwa ko amfani ba, ballantana ya yi wa mauni, wato shi a karan kansa ba zai iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfanarwa ba, ballantana ya mallaka wa kansa wani waninsa cutarwa ko amfanarwa. Wannan koma wane ne da za a bautawa? Yace a lokacin da Allah subhanahu wataala yake magana da nasara dangane da annabi Isa alaihi salam, da bautawa annabi Isa da suke yi a matsayin dan Allah ne ko ɗayan uku, Allah ce bal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzur anna yu'fakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu was-sami'ul 'alim. Allah ce bal masihu ibn maryama, ba wani bane masihu dan maryam illa rasulun, sai manzo ne kad khalat min qablihi ar-rusul, wanda manzannin Allah sun rigaye shi sun gabace shi, wa ummuhu siddiqatun, mahaifiyarsa kuma siddiqa ce, kana ya'kulani at-ta'am, su duka biyun suna cin abinci. Allah ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat, ka duba ka ga yadda muke musu bayanin ayoyi daki daki, thumma unzur anna yufakun, sannan ka duba ka ga yadda ake karkata ta yaya ake karkatar da su. Sannan Allah ya ci gaba da cewa qul ata'buduna min dunillahi, shin ka gaya musu shin za ku riƙa bauta ma wani ba Allah ba, ma la yamliku lakum darran wala naf'a, wanda ba zai mallaka muku cutarwa ko amfani ba, wallahu was-sami'ul 'alim, Allah shine mai ji mai gani, Allah shine mai ji masani. To kaga anan Ubangiji subhanahu wata'ala yana magana akan annabi Isa alaihi salam, yana magana akan masu bautar annabi Isa alaihi salam, ya kuma nuna musu cewa suna bautawa annabi Isa alaihi salam duk da cewa da shi da mahaifiyarsa dukkaninsu masu bukata ne, kana ya'kulani at-ta'am, dukkaninsu masu bukata ne. To ya za su bautawa wanda la yamliku li nafsihi darran wala naf'an, bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba, su bar Allah wanda shi yake da wannan. Sannan Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam a cika bakin annabawa, ya ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, ka ce ban mallaka wa kaina wani amfani ko wata cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama. Wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa kenan wanda a cikin halittar Allah babu kamarsa, amma Allah ya ce ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, ban mallaki amfanar da kaina ko cutar da kaina ba sai abinda Allah ya so. Haka nan ya ce qul inni la amliku lakum darran wala rashada, ka gaya musu qul, ka ce musu inni lalle ni la amliku lakum darran wala rashada, ban mallakar muku cutarwa ko amfanarwa ba ko kuma shiryarwa. Haka nan gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wataala yayi ta mai gaba ɗaya, yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Ubangiji subhanahu wataala yace babu abinda duk abinda Allah subhanahu wataala ya sakarwa mutane ko ya bude wa mutane na rahama to babu wanda yake rike wannan abin haka nan abinda Allah subhanahu wataala ya rike na rahamar sa to kuma babu wanda zai sako shi bayan sa saboda komai da samu da rashi da kwai da babu duk daga Allah ne babu mai bayarwa sai abinda ya bayar babu mai hanawa idan ya bayar saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna komai yana hannunsa yace wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bi rahmatihi man yasha ubangiji yace idan ya shafe ka wa in yamsaska Allahu idan Allah ya shafe ka bidurrin da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu mai yaye maka wannan cutar sai shi haka nan wa in yuridka bikhairin in ko ya nufe ka da alkhairi fala radda li fadlihi babu mai iya mayar da wannan falalar ta ubangiji ya hana ka same ta don haka ubangiji subhanahu wataala yana samun wadanda ya ga dama da rahmar sa haka ne yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna mumsikatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alayhi yatawakkalu almutawakkilun Allah yace ka gaya musu afara'aytum yanzu ba ku gani ba ba ku ga abinda kuke bautawa ba Allah ba in aradani Allahu bidurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durri shin ababan bautar da kuke bautawa za su iya yaye wannan cutar da ubangiji ya nufe ni da ita aw aradani bi rahmatin ko ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi shin ababan bautar nan naku za su iya rike wannan rahamar ta ubangiji babu wanda zai iya cewa qul to ka gaya musu hasbi Allah Allah ya ishe ni komai alaihi yatawakkalul mutawakkilun ga Allah kadai masu dogaro suke dogara haka nan sahibu yasin shi ma yake gaya wa mutanen sa wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un bai zai hana ba zan bauta ba wanda shi ya kage halitta ta ba kuma da ni da ku gaba daya zuwa gare shi ake mayar da mu أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون يكي تشيوا شن ينزنا بوتاما ينزنا لكي وسأبو بوتاما ألا با إذن ألا برهما ينفيني وإن يردني الرحمن بضر in Allah ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai wadatar ba zai amfanar min da komai ba wala yunqizun ko ba za su iya tsirar da ni ba ba za su iya kubutar da ni ba inni idhan la fi dhalalin mubin idan har da yadda na riki wasu abubuwan bauta ba Allah ba na bar Allah to lalle ina cikin bata mabayyani sanne ce inni amantu bi rabbikum fasma'un haka ni lalle na yi imani da ubangijinku sai ku saurari wannan nasihatawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala a ayoyi da dama ya kore yewar samun amfanarwa ko mallakar amfanarwa ko cutarwa daga kowane ne kowane ne shi mutum ne ko aljab mala'ika ne ko manzo ko mutane ne ko duwatsu ne ko ma menene Malam Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u yana bautawa wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba zai amfanar da shi ba ce wannan korewa ce ta gaba daya ai kamar yadda yace la yamliku lahum wa la yamliku lahum naf'an wa la darra bai mallakar musu da amfani ko cutarwa ba فهو لا يقدر ان يضر احدا باشي da ikon da zai cutar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba kuma ba ya da ikon ya amfanar da wani sawa'un wannan din ya bauta masa ko bai bauta masa ba daga cikin malamai akwai wanda suka fassara wannan gaba ko wannan fadar ubangiji subhanahu wataala yad'u min dunillahi ma la yadurruhu ay illa bi'abuduhu وما لا ينفعه اي ان عبده suka ce yana bauta ba wani ba Allah ba wanda ba zai cutar da shi ba in ya ki bautar sa ba kuma zai amfane shi ba in ya bauta masa ce to akwai wadanda suka fassara wannan gaba da wannan tafsirin la yadurruhu illa bi abuduhu wa la yanfa'uhu in abadahu ba zai amfanar da shi ba zai cutar da shi ba in ya kiya bauta masa ba kuma zai amfanar da shi ba in ya bauta masa yace to sun yi wannan ne dan su nuna cewa wannan mutum ko wannan abun bautar ba wanda zaka bauta mishi bane ragabatan wa rahabatan ragaban wa rahaban da Allah yace yad'una ragaban wa rahaban shi wannan babu wani abu da zaka yi kwadai a wajensa dan ka bauta masa dan ka ki bauta masa kuma babu wani abu da zaka ji tsoro su raka wani irin abun bauta ne wannan sabanin ubangiji subhanahu wataala wanda shi ne yake karrama waɗanda suke bauta masa yake jin kansu sannan kuma yake wulakanta waɗanda suke kin bauta masa yake yi musu ukuba to shi wannan ba shi da wannan damar ko ba shi da wannan ikon ba zai iya taimaka ma mai bauta masa ba ba zai iya cutar da wanda yake bauta masa ba to shi ne malam yace wannan tafsirin da suka yi kenan a dunkule yace amma magana ta kike da kike shine wannan da abinda kuke bautawa la yadurru wa la yanfa'u mutlaqan gaba daya ba zai cutar ba zai amfanar ba Allah subhanahu wataala allazi wasi'at rahmatuhu kull shay wanda rahmasa ta roci komai yana amfanar da kowa da kowa sawa'u ka bauta masa baka bauta masa ba yana amfanar da kai da wanda ya bauta masa da wanda bai bauta masa ba amfanin sa bai takaita akan wanda suka bauta masa kadai ba dukkan wasu ni'imomi da suke kewaye da mu da muke amfana da su a rayuwar mu duka halittar sa ne kuma ba su keɓanta ga waɗanda suka yi imani da shi ko suke bautarsa ba kowa yana amfana da wannan sannan kuma ubangiji subhanahu wataala shine ad-darru nafi' shine mai cutarwa mai isar da cuta shine kuma mai amfanarwa qadirun ala an yadurra man yasha ala yana da iko ya isar da cutarwarsa ga wanda ya ga dama wani lokaci yakan saukar da cutarsa ga waɗanda suke bauta masa wato waɗanda suke bauta masa ma wani abu na cuta yakan same su wanda kuma wannan rahama ce daga wajensa yana da hikima cikin ayyukansa ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin annabi ayyub yana cewa massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ya ubangiji cuta ta same ni amma kai mafi jin kai masu jin kai ne wato wannan baya korewa ubangiji rahamarsa kasancewar ya saukar da rashin lafiya ga annabi ayyub annabi ayyub bai manta da cewa ubangiji arhamur rahimin bane saboda ubangiji yakan yi wa bayansa wannan shi yasa yace wa in yamsaska Allahu bidurrin kaga ashe ubangiji shike shafar wato bawan sa da cuta yamsaska Allahu bidurrin sai yace fala kashi falahu illa huwa babu mai yayi wannan cutar sai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ban mallaka wa kaina cu amfani ko cutarwa ba sai abinda Allah ya ga dama wato abinda ya ga dama ya same ni na amfani ko abinda ya ga dama ya same ni na cutuwa amma ni ba zan iya wa kaina komai ba to haka nan ubangiji subhanahu wataala yake yaban bayinsa na kwarai yake cewa wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sune waɗanda suke haƙuri da juriya a lokacin da suke cikin yunwa da rashi wad-dharra'i ko suke cikin cututtuka wa hina al-ba's ko lokacin da suke cikin yaƙi sukan yi haƙuri ubangiji ya yaba musu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kore ayar farko ya kore cewa babu wani wanda yake da damar ya amfanar ko ya cutar ya amfanar ko ya cutar amfanarwa ta gaba daya ko cutarwa ta gaba daya ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne yake da damar ya isar da amfaninsa ga wanda ya ga dama ya kuma isar da cutarwarsa ga wanda ya ga dama don haka shi yake da wannan iko to amma fadar ubangiji kuma da yace yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi yana bauta ma wanda lalle cutarwarsa tafi amfaninsa kusanci tafi kusa yace anan da farko ubangiji subhanahu wataala ya kore ba waɗannan ababen bautawa cewa a karan kansu suna da iko su yi wato a aikace za su iya yi Allah ya ce ba za su iya yi ba ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu anan kuma abinda aka tabbatar shine wani masdari ne aka jingina shi zuwa ga suna darruhu cutarwarsa amma cutarwarsa din nan ana nufin shi yayi ta ko sababi ne na cutarwar saboda haka malai yake cewa ita idafa takan kasance li adna mulamasa ita kowace irin alaka takan sa ayi idafa akan jingina masdari zuwa ga fa'ilin sa a ce misali darbul amiri wato amir shine sarki sarki yayi duka kaga dukan nan masdar ne an jingina zuwa ga alfa'il zuwa ga alfa'il akan iya jingina zuwa ga maf'ul wanda dukan ya samu a ce darbus sarik misali dukan barawo kaga nan jingina masdar din akai zuwa ga wanda aka doka sabanin na farko an jingina shi zuwa ga wanda ya dukan akan jingina masdar zuwa ga lokacin sa zamanin sa kaman bal makrul layli wan nahar makircin dare da rana kaga dare da rana ba su suke makirci ba amma ana nufin makircin da ake yin sa da daddare da wanda ake yin sa da rana an jingina sa zuwa ga zarfin sa zuwa ga lokacin sa akan iya zuwa zarful makan ko zarful zaman a ce misali darbus sijni dukan kurkuku ba ana nufin kurkuku yayi duka ba ko shi aka doka ana nufin dukan da aka yi a cikin kurkuku saboda idafar masdar shi masdar akan yi idafar sa zuwa ga abubuwa daban-daban to dan da ke garruhu ba ana nufin cewa shi abinda aka jingina wa shi yayi cutarwar ba kamar yadda in ka ce darbul amia abin an ka ce darbul sajin ba kana nufin shi yayi dukan ba ko ka ce makrul layli wan nahari ba kana nufin cewa dare da rana su ne suka yi makircin ba amma an yi ne a cikin su saboda haka alaƙar da take tsakanin wanda ake bautawa ba Allah ba da kuma cutarwar da take samun waɗanda suke bauta masa ita wannan alaƙar ita ce take ta sababa wannan idafa din aka ce darruhu kamar Ubangiji yana cewa kuna bauta ma wanda sharrinsa ya fi kusa fiye da alherinsa ko asarar da ake samu cikin bautarsa ta fi kusa fiye da ribar da ake samu wannan shi ne abinda kawai ake nufi saboda haka alaƙa ce ta sababiya alaƙa ce ta sababi wannan bautar da kuke yi ta sababa ku samu ku fada cikin wata cutuwa shi ne dalilin jingina masa cutarwar amma ba wai dan shi yake yi da kanta ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihis salam yake cewa rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji lalle gumakan nan sun batar da mutane da yawa anan annabi Ibrahim alaihis salam ya jingina batarwar zuwa ga su gumakan yace sun batar wal idlal huwa darar batarwa cutarwa ce domin cutarwa ce ga wanda suka batar haka nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma zaduhum ghayra tatbib babu abinda gumakan su da suke bautawa lokacin da azaban mutum zo musu babu abinda suka kara musu sai halaka babu shakka ba su yi wani abu na kara musu halaka a aikace ba amma kuma su ne sanadiyar abinda duk ya same su na wannan azaba to saboda haka akan yi wannan alakanta masdari zuwa ga abinda aka jingina masdarin zuwa gari saboda wata alaka da take tsakanin su ba lalle sai ya zanto shi ya aikata abin ba malai babu misalai a cikin maganganun mutane mutane sukan ce ahlaka an-nas ad-dirham wad-dinar ce dirhami da dinari sun halaka mutane kamar ka ce naira da dala sun halaka jama'a kudi ya halaka jama'a kaga ai shi kudin ba shine yake halaka mutane ba amma a sanadiyar sa ne mutane suke halaka ko a ce ahlaka an-nisa al-ahmarani adh-dhahab wal-harir a ce zinari da sa al-harir a wancan lokacin tufar al-harir ga mata kamar ka ce leshi wato sa sayan gwalagwalai da kayayyaki masu tsada sun halaka mata kaga gwal da kaya mai tsada ba shi ne halakar ba amma shi sanadiyar halakarsu hakanan mutumin da zai so wani ko wata ya mutu wajen santa har ya shiga wani hali na rashin lafiya ko na susucewa a dalilinta akan ce wance ta halaka wani ko ta azabta shi ko abinda ko da ko bata san ma abinda yake ba wataƙila shi kaɗai yake haukansa irin soyayyar social media ce sau haka bai ba santan bata ma sai na yi ba to amma dai aka tashi magana sai a ce kai ta halaka shi to wannan alaƙar jingina halakawar ita ce sababiya wato ta yi sababin halaka shi to irin wannan yana nan a cikin maganganun mutane da yawa da ce mai hasada wato wanda yake ake wa hasada ya halaka masu yi masa hasada mana ya azabtar da su, su suna can suna hasar da su, kila ma shi bai san suna yi ba. Wai hadisi a cikin sahihaini, hadisin Amr ibn Auf daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhafu an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatuhum. Ba talauci nake ji muku tsoro ba, annabi yake ga wa al'ummarsa, ba talauci ne nake ji muku tsoro ba, abinda nake ji muku tsoro shine a shimfida muku duniya, a yalwata muku duniya idan ku ya bude kamar yadda aka yalwata ba waɗanda suka gabace ku. Saboda ku rika gasa wajen tarata, wajen neman ta, kamar yadda suka rika gasa ta halaka su kuma ta halaka ku. To kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina halakarwar zuwa ga ita duniyar da ake gasa a kanta, duk da cewa ita duniya ba ruwanta da maganar ita ce za ta halakar da kai, amma ita ce ta yi sanadiyar halakar, to shi yasa aka jingina maka wannan. To sai ya ce, to haka nan wanda ake bautawa ba Allah ba ko ma wane ne, ba kowanne daga cikinsu ne ya umarni a bauta masa ba. Daga cikin waɗanda ake bauta ba Allah ba akwai da yawa waɗanda ake bauta musu ba da umarninsu ba, wasu ma ba da saninsu ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana annabi Isa alayhi salam, mutanensa sun bauta masa ba da umarninsa ba, bai ce su ba shi abin da ya dora su akai lokacin yana da rai, abin da ya gaya musu cewa ana ibadullah rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah shi ne ubangiji na shi ne ubangiji. Ya ce, wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Lokacin da nake nan a tsakaninsu ina nan da raina ina sa ido akan abin da suke yi, don haka babban su sun yi bautar wani ba Allah ba. Amma bayan komawa ta gare ka, kai ne ka san me suke yi, kai ne masanin komai. To kaga anan waɗanda suka bauta masa ba da umarninsa bane, ba da umarnin wani nashi bane. Anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, kai ne da mahaifiyarka kuka ce ku rika bauta muku ba Allah ba, sauraka su ba su suka yi umarni ba. Haka nan duwar watsu da ake bautawa dutse ya taba cewa ku zo a bauta ba, ya taba cewa a bauta masa ba. Gumakan da ake sassaka da duwatsu ko da itatuwa babu wani gunki da ya taba kira a bauta masa. Haka nan bayan Allah da kwarai mala'iku da annabawa da salihai daga cikin mutane da aljanu da waliyan Allah da yawa da ake bauta musu, wanda ba su san ma ana yi ba wani abu ma, sai bayan koma ga Allah abin ya zo ya lalace aka ci gaba da bautarsu. To duk waɗannan ba su yi ba, saboda haka shi wanda duk za a kirawo ba Allah ba subhanahu wataala ba zai amfanar ba, ba kuma zai cutar ba, sai dai kuma a sanadiyar samuwarsa, a sanadiyar shi karan kansa abin ya faru. Saboda haka an bauta masa a sanadiyar samuwarsa. To wannan ita ce shi ne abinda aka sa alaƙar da ta sa aka jingina cutarwar zuwa gare shi, amma ba don cewa cutuwar tana hannunsa ba. To wannan shi ne bambanci tsakanin ayar farko da aya ta biyu. Aya farko hukunci ne take bayarwa na bai ɗaya ga dukkan wani abin da za a riƙe ana bautarsa ba Allah ba. La yadurruhu wa la yanfa'uhu, ba zai cutar da mai bauta masa ba, ba kuma zai amfanar da shi ba. Da rabautarsa da rashin bautarsa ba zai iya masa wani abu ba a shi kara kansa wannan abin da yake bautawa. Aya ta biyu kuma tana nuna cewa wannan bautar da kake yi masa ta sabbaba kai ka cutu, domin bauta ba wannan Allah zaka cutu, domin Ubangiji subhanahu wataala zai kama ka da wannan, babu wani amfani da zaka samu daga wannan. Shine Allah ce labi'sal maula ay labi'san nasir, lalle tir da wannan mai taimako, tir da wannan mataimaki. Haka nan wa labi'sal ashir, kuma lalle tir da wannan aboki, wato wanda mutum ya rike shi yana bautarsa da sunan zai taimaka masa, ko da sunan shi ne wanda zai zama abokinsa mai taimakonsa. Allah ce tutar da shi, domin ba zai iya jawo maka amfani ko ya ture maka wani wata cutarwa ba. To dukkan wani wanda zaka aboce shi ya zama tare da kai, to dole ne kana yi ne dan ɗaya biyu, ko dai kana ganin amfanin zama da shi, ko kuma in wani abu ya taso wanda zai cutar da kai zai taimaka maka wajen ka samu kariya. To shi wannan da kake bautawa baya iya yin komai daga cikin waɗannan, to ta yaya ne zaka rike wannan a matsayin abin bauta? Lalle mutum yayi asara ba ƙarami ba. shine abinda al-alamatu sa'idi yake cewa fa innal maqsuda min al-maula wal ashir husulun naf'i wa daf'u ad-darari maqsudin aboki da kuma abinan mataimaki ko aboki shine samun amfanin sa ko kuma wato kade cuta karewa daga cutarwa fa idza lam yahsul shay'un min hadha in ba asabu dai daga cikin abubuwan nan bi ba fa innahu mazmumun malub to wannan abin suka ne abin zargi sannan Allah ya ci gaba da cewa inna Allah yudkhilu alladhina
inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
الله يجي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي الله أنا شكر دوانا دسكي إيماني ومسكي أيكا نقولي جنات تجري من تحتها الأنهار الجنتي waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah yana aikata abinda yayi nufi Allah subhanahu wataala ayar da ta gabata yayi bayanin yadda munafukai suke bautar Allah yayi bayanin irin halin da abinda suke bautawa yake ciki suna bautar Allah ala harfin akan gaba in sun samu abinda suke so su ci gaba in ba su samu ba kuma su koma su ja da baya sana abinda suke bautawa din abinda suke bautawa ba shi da wani amfani domin ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba sai ma dai su cutu da bautar da suke yi masa to sai anan ubangiji kuma sai ya faɗi wato kaso na gaba su ne kaso mu ne dama mun ce Allah subhanahu wataala ya ambaci kafirai kafirai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci kashi biyu akwai wanda yake kafiri ne shi mai mabiyi ne kawai shi dan amshin shata ne kawai a kafircin shi ne farko minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid sai kuma kafirin da yake jagora ne shugaba ne su ne waɗanda suke jagorancin tafiyar kafircin man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya yatfiha zuwa ƙarshen ayar sai Allah ya faɗi kuma kaso na biyu su ne munafikai su ne waɗanda suka kiyarda su yi imani gaba daya suka raba kafa muzabzabina baina zalika la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah to sai kaso na uku sune mu'minai ubangiji subhanahu wataala yadda ya ambaci kafirai kala biyu kafiri kala biyu akwai kafirin da yake mabiyi ne akwai kafirin da yake shugaba ne Allah ya ce istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau to kuma haka nan waɗanda suke bayyana imanin su waɗanda suke cewa mun yi imani su ma iri biyu ne akwai waɗanda suka yi imani amma imanin nasu a baka yake kawai bai shiga zuciya ba qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum wa kuma munafikai waɗanda suke cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سوراك إيمان سأبا كيكي أما بيجيها الزوجبا سيكوما مؤمني ودن دسكة سيني إيماني دقا زوجي هرمك هرقا أبنسو سوراك قبائد سيني إيماني تو كمين أكا كسا كافرين جدا بيو دا شوا قبني دا مبيا تو هكا سوما ما سوچوا من إيماني أكا كسا سو جدا بيو دا ودن دسكة إيماني أما إيمان سو بيجي زوجي هبا من يعبد الله على حرف يا شغو انا تاري da shi amma yana wato kaffa kaffa bai saki jiki da addinin ba sai kuma waɗanda su kuma sun yi imani imani ya ratsa zuciyarsu to su ne Allah kuma zai bayyana su anan ce inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na ƙwarai, amanu suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai, babu wani abin bauta da gaskiya sai shi, suka tsarkake shi suka tsanta bauta gare shi shi kadai, sannan suka yi imani da abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na littafinsa Alkur'ani, suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama, suka yi imani da sauran shikashikan imani duka, imani da ranar lahira, imani da kaddara mai kyau da mara kyau, duka suka yi imani da waɗannan. Sannan kuma wa amilus salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai, suka yi ayyuka na ƙwarai, wato suka rike abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na shari'a, suka bauta wa Allah da shi. Domin abinda ake cewa aiki na ƙwarai shi ne abinda ya zo daga Allah da manzansa, dukkan wani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi, ya aiko manzansa da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a littafinsa ko a sunnar, a littafin Allah ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama, mutum ya karɓe shi ya bauta wa Allah da ikhlasi, wanda shi ne al'amalu salih. Al'amalu salih ba zai samu ba, ba zai cika ba sai ya samu rukunan nan guda biyu, zai dace da shari'a kuma an yi shi da ikhlasi, wato dan Allah. Ina ka samu ɗaya ba a samu ɗaya ba, wannan aikin bai zama al'amalu salih ba. Mutum ya yi ikhlasi a cikin aikinsa amma kuma aikin bai dace da sunna ba, to wannan ba zai zama al'amalu salih ba. Ko kuma mutum ya yi aikin da yake da ikhlasi, abin aikin da ya dace da sunna, ya dace da shari'a, amma kuma ba dan Allah ya yi shi ba, babu ikhlasi, to wannan shi ma ba zai zama al'amalu salih ba. Ballantana kuma wanda ya rasa duka biyu, wanda ya zama bai dace da sunna ba, bai dace da shari'a ba, kuma mai yinsa ba ikhlasi, to kaga wannan shi ba bai aula ma, ba zai zama cikin wannan kaso ba. Don haka cikin kaso hudu din nan, na hudun shi kadai ne Allah yake kira al'amalu salih, shine wanda ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma mai shi yayi shi dan Allah, to wannan shine al'amalu salih. Don haka sun yi imani, imanin nasu yayi nasu, bai tsaya kawai a zuciya ba, bai tsaya kawai a fatar baki ba, ya zanto har a gaɓoɓinsu, gaɓoɓinsu sun gaskata abinda suke faɗa na cewa mumine ne. Saboda shi imani ba zai tabbata ba sai da ayyuka na gaɓoɓi, ayyuka na gaɓoɓi su suke tabbatar da imani. Imani yana farawa daga ƙuricewar zuci, sannan harshe ya furta, sannan gaɓoɓi su aikata, sannan gwargwadon irin yadda mutum zai yi ayyuka na ƙwarai, kuma gwargwadon yadda imaninsa zai ta haɓaka, gwargwadon yadda ayyukansa za su riƙa raguwa ko su riƙa ja da baya, gwargwadon yadda imanin kuma zai riƙa ja da baya yana raguwa. Saboda haka imani yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka, yana raguwa da munanan ayyuka, yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka. Duk sanda ka ji wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ƙoƙarin kwatanta ta da aiki da ita, to imaninka ne ya ƙara hauhawa. Lokacin kuma da kai watsi da wata koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, to imanin ne yayi ƙasa. Don haka waɗannan Allah sifanta su da cewa amanu wa amilus salihati, sun yi imani sun yi ayyuka na ƙwarai, Allah ce to zai shigar da su jannatin, gidajen aljanna. A nan ana nufin gidajen aljanna da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada musu, waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, ta ƙarƙashin gidajen ko ta ƙarƙashin itatuwan da suke cikin gidajen. Idan ka ce ta ƙarƙashin, wato ko dai zama min tahti ashjariha ko min tahti qusuriha, daga ƙarƙashin itatuwan waɗannan aljannatai, in zanta aljannat ana nufin shuke-shuken da suke cikin gidan aljanna, ta ƙarƙashin ita, in ana ta ƙarƙashinsu ne ƙoramin suke gudu. In kuma ana nufin gidajen aljanna ɗin, ana nufin ta ƙarƙashinsu Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da ƙoramu suna gudu a cikinsu. To Ubangiji yana shigar da waɗannan da suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala gidansa, gidajen aljanna. Allah ce inna Allah yaf'alu ma yurid, lalle Allah yana aikata abin da yayi nufi, wato Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake aikata abin da ya ga dama ya aikata, sawan abin nan zai amfanar da kai ne ko ba zai amfanar da kai ba, zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba. Allah subhanahu wata'ala babu mai hana shi ya aikata abin da ya ga dama a cikin bayansa. Daga cikin abin da yake yi da ganin damansa, yake yi da nufinsa, shi ne ya kai 'yan aljanna aljanna, wanda suka yi ayyuka na ƙwarai, Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai su gidan aljanna. Saboda haka Ubangiji babu mai tambayarsa me yasa yayi kaza, babu mai masa bincike, babu mai masa wato binciken kokon akan me yasa zai yi kaza me yasa bai yi kaza ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu lace babu mai tambayarsa game da abin da yake aikatawa sai dai su mutane a tambaye su wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shine wanda yake hukunci kuma babu wanda zai dawo ya ce zai gyara hukuncin sa in yayi hukunci yayi hukunci kenan babu maganar appeal haka nan ubangiji fa'alun lima yurid yana aikata abinda duk yayi nufi babu mai shiga gaban sa saboda me saboda halittar halittarsa ce mulkin mulkin sa ne komai nashi ne umarnin umarnin sa ne alalahul khalqu wal amru da halittar da umarnin da hannun duka nashi ne saboda haka yana yin abinda yayi nufin aikatawa ubangiji subhanahu wataala yana da irada irada sa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada shar'iyya shine abinda ubangiji subhanahu wataala yayi nufi ga bayinsa na saukar musu da shari'o'insa ya nufe su da cewa su bautawa Allah da wannan abu ubangiji subhanahu wataala ya saka musu akan abinda suka yi na bautar Allah abinda kuma suka yi na saban Allah ya musu mummunan saka wannan irada ce shar'iyya irada kauniya kuma abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara faruwarsa ubangiji yana da iko yana da cikakkiyar irada duk abin da yayi nufin faruwarsa babu mai iya hanawa zai faru kuma babu abin da zai hana faruwarsa sannan Allah subhanahu wataala ya ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba fid dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama to ya hau sama da igiya thumma liyaqta sannan ya yanke sannan ya yanke ta falyanzur sai ya duba hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz shin mummunan tanadin sa shin wannan mummunan tanadin nasa zai kawar da abin da yake cika shi da hushi yake cika shi da haushi anan ubangiji subhanahu wataala da wa yake magana man kana yadhunnu wanda duk yake zato wato duk kafiri da yake wani tsammani ko duk wani mai hasada da yake tsammani ko kuma dukkan da yake hasada ko kuma dukkan wani mai bautar Allah ala harfin mai bautar Allah kan gaba da yake tsammanin cewa lan yansurallahu rasulahu Allah ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a duniya ba zai taimake shi a lahira ba yana cike da jin wannan haushin to ya kashe kansa shikenan dama duk mutumin da yake cike da jin haushin abu karkarin ta je ka mutu malamai sun yi sabani wajen tantance wannan dabiri la yansurahu hu din nan wa ake nufi ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ku ana nufin shi wanda ake magana a kansa wanda yake zaton Allah ba zai taimaka masa ba to al-wahidi yake cewa da dama daga cikin malaman tafsiri abinda suke cewa wannan dabirin na yansurahu ba zai taimaka masa ba ana nufin wanda yake zaton Allah ba zai taimaka wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wato kamar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda al-imam al-allamah ash-shanqiti yake cewa kamar ubangiji subhanahu wataala yana cewa mutanen da suke wa annabi hasada suke masa hasada game da addinin da ya zo da shi kuma addinin yake samun karbuwa saboda haka suke ta zaman daku suke ta zaman sa ido su ga wani abubuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama har ma suke tsammanin cewa annabi ba zai nasara ba ya taro a rada da kani saboda haka ya dauko da labakan mu ya za a yi ya ce ya fito a cikin irin wannan yanayi ya ce zai tunkari duniya duka ya tunkari gaba ɗaya ɗaukacin larabawa duka waɗanda a lokacin suka yarda da bautar gunki suka ɗauka ita ce bautar da za ta fice su suke da al'adu nasu masu kyau da marasa kyau ya fito ya ce zai fuskanci su ya kalubalance su ta gefe guda kuma ya kalubalanci manya-manyan addinai na duniya addinin yahudu da addinin nasara kai ya ma kalubalanci har addinin majusawa waɗanda suka ce akwai alloli guda biyu a ce ya zo da wani abin da zai kalubalanci duniya duka ba iya al'ummar larabawa kadai ba ko da da su kadai aka bar shi ta yaya zai iya da su ballantana kuma duk duniya a lokacin tana cikin wani yanayi da abinda yazo da shi yana kishiyantar yanayin ta to ta yaya zai yi nasara saboda haka wasu su suke kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam layyan surahullah Allah ba zai taimake shi ba dan wanda ya dauko fadan da yafi karfin sa to shine Allah yake cewa ka gaya musu su mutu da haushi Allah sai ya taimaka masa ba makawa ko sun iko sun so wannan shine da dama daga cikin malamai haka suka fassara ayar abinda take magana akai man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghith ya kama igiya ya je sama in ya je saman kawai ya datsa igiyar ya fado ya suntumo kasa ya kakkare ya rugurguje ya mutu ya ga cewa shin abin da baya so din ba zai faru ba sai ya faru to wannan shine abinda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ayar daga ciki akwai Qatada akwai Ikrima akwai Ata Abul Jauza da sauransu kamar yadda Ibn Kathir ya kawo al-Imam Shanqiti ya zabi wannan tafsirin cewa wannan shi yayi masa ce kuma Al-Qur'ani akwai abin da yake karkara karfafa wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idha laquukum qalu amanna wa idha khalu 'addu 'alaykum al-anamila min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur Allah subhanahu wataala ce wa idha khalu su wadannan da Allah yake magana akan su sune munafikai ce ha antum ula'i gashi ku dinnan tuhibbunahum kuna san munafikan nan wa la yuhibbunakum su ba sa san wa tu'minuna bil kitabi kullih ku kun rungume al-qur'ani duka ba abinda ba ku yarda da shi a ciki ba amma su abinda ya musu dadi shi suka karba abinda bai musu dadi ba sun bar shi wa idza laquukum qalu amanna duk sanda kuka hadu da su farfarar da baki za su riga ga muku sun yi imani wa idza khalu amma in sun koma gefe sun kebanta addu alaikum al-anamila min al-ghayth sai su riga cizan dan yatsa saboda jin haushin ku Allah ce qul ka ga ya musu mutu bi ghayzikum mutu da bakin cikin wato abinda ba kwa so na ci gaban addini dai sai ya faru ko kun so ko kun ki ko da yarda ku ko ba da yarda ku ba addini zai ci gaba to ce to wannan ayar da take cikin suratul ali imran tana karfafar wannan ayar da take cikin suratul hajj ne wato a takaice dai Allah subhanahu wataala nasiru rasulihi fi dunya wal akhirah sai ya taimaka wa manzansa a duniya da lahira don haka dukkan wani mai hasada ko wani maki da yake ganin ubangiji subhanahu wataala ba zai taimaka masa ba yake ma tsatsammani har ma yake fata yake jin haushin a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata nasara don haka duk wani abu da ya taso aka ce manzo da sahabbai sun yi nasara abin yana bakanta masa yana bata masa rai to yayi iya bakin kokarin sa ne ya ga yadda zai kawar da wannan jin haushin daga zuciyarsa yayi duk abin da zai yi menene abin da mutumin da wato ya cika da haushi da bacin rai yake yi ƙarshen abin da yake yi shine ya kashe kansa duk wanda ya cika da damuwa ta ishe shi yana hushi da hukuncin Allah shine ƙarshe dai zuwa yake shi kashe kansa haka abin da rayuwa take nuna mana duk wanda bakin ciki ya dame shi bai yarda da kaddara Allah ba bai yarda da hukuncinsa ba karshe abin da yake zuwa yayi shine ya je ya rataye kansa ko ya sha guba ko ya soke kansa ko ya jeho kansa daga sama a tsince shi matacce to kuma ku je ku yi abin da mai irin wannan jin damuwar yake yi kawai amma Allah subhanahu wataala ba zai fasa ɗaukaka addininsa ba saboda haka ubangiji sai ya tabbatar da addininsa ku kuma abin da kuke yi ba zai sa wannan abin ya tsaya ba wannan tafsirin mafiya yawancin malamai dangane da wannan zabiri cewa yansurahu ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata bangare guda kuma akwai waɗanda su kuma suna ganin wannan yansurahu din ba yana komawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane suna da nasu dalilan da kuma tasu fassarar wanda ita ce za ta zama tashi ya karatu mu insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh